This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare na yau Juma'a 7 ga watan Yuli. Da cikin shirin namu na yanzu za ku ji kashi na biyu na tattaunawar da muka yi da dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad Dasoki, inda ya bayyana matakin da majalisar dokokin kasar ke dauka kan yanayin matsin rayuwa da ƴan kasar suke ciki. Za ku ji cikakkiyar tattaunawar, haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. Kafin daga bisani mu buɗe muku layukan tarho domin kira a bayyana ra'ayoyi. To amma duk kafin waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar Majalisar Dinkin wato hukumar kula da al'amuran banki haure ta IOM ta yi gargadi cewa alƙaluman mutanen da suka rasa muhallansu a Sudan ya kusa zarta miliyan 10 yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a fadin kasar. Shugaban hukumar ta IOM a Sudan Muhammad Rafat ya ayyana rikicin da yake ruruwa a Sudan da mummunar bala'i ga bil'adama. A yau Juma'a a Geneva daga Port Sudan ya gana da manema labarai cike da alhini kuma da buƙatar gaggawa. Ya ce,
"Today, I'm not just a representative of a UN agency.
Yau ba a matsayin wakilin IOM nake magana ba, yau ina magana ne a madadin miliyoyin 'yan Sudan waɗanda rikicin da yake ci gaba da ruruwa ya sauya musu rayuwa har abada. An raba kan iyalai, an daidaita al'ummomi, sannan babu tabbacin yadda makomar rayuwarsu za ta kasance nan gaba. Mutane suna shan wahala sosai a sanadiyar wannan rikicin kamar yadda ya faɗa. Hukumar IOM ta ce sama da rabin mutane miliyan 9.9 da suka ƙaura a cikin Sudan mata ne, sannan sama da rubu'in su yara ne. Bugu da ƙari kuma ya ce sama da mutane miliyan 2 sun gudu ƙasashen da ke makwabtaka da Sudan ɗin, inda suke neman mafaka musamman ƙasashen Chadi, Sudan ta Kudu da Misra. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan ƙarin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarunta yayin da suke fada don kare kansu daga mamayar Rasha a kusa da Kharkiv, bisa wata sanarwar da aka fitar yau Juma'a. Wannan shine karo na 6 da shugaba Biden ya amince da baiwa Ukraine ƙarin tallafi tun bayan da ya rattaba hannu akan kudurin samar da ƙarin matakan tsaron ƙasa. Tallafin ya kunshi na'urorin kare hare-haren sama, makaman artillery da harsashe, motocin silke na yaƙi da sauran kayayyakin yaƙi. Zai kuma taimaka wajen inganta tsaron saman Ukraine, wanda zai taimaka mata kare layukan wutar lantarkinta wato daga hare-haren Rasha, sannan zai daɗa ƙara wa Ukraine ƙarfi a filin daga. Bayanan da sanarwar ta shaida kenan. A gefe guda kuma, a wurin tarinta na kasuwanci na farko a St. Petersburg, wanda Caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar kulla dangantakar kasuwanci da Turai, la'akari da cewa kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita, Rasha tana neman maida tattalin arzikinta da yawansu ya kai dala triliyan 2 zuwa manyan kasashe kamar China da Saudiya. Sannan a zango mai nisa kuma tana duba yiwuwar zuba jari a Zimbabwe da Afghanistan. Yaƙin Ukraine ya haifar da taɓarɓarewar dangantaka mafi girma tsakanin Rasha da ƙasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakaninsu a 1962 a sa'ad da haɗaɗɗiyar daular Soviet ta saida wa Cuba makamai masu linzami, sannan takunkuman da ƙasashen yamman suka ƙaƙaba mata ya tilasta canjin da aka fuskanta a ƙarnin da ya shafi dangantakar tattalin arzikin Rasha tun bayan da Peter the Great ya yi shimfiɗar sabon ƙasar wato na Russia sannan ya ayyana St. Petersburg a matsayin babban birnin kasar a farkon karni na 18 shugabannin Russia suka amince da kasashen yamma don samun fasahohi zuba jari da dabaru duk da yake mamayar Ukraine a 2022 ya tursasawa shugaba Vladimir Putin karkata hankalinsa ga kasashen Asiya da sauran kasashe da ba na yamma ba a sa'ar da abin da Kremlin ta ce Amurka da sauran kawayenta na Turai sun dakile harkokinta na tattalin arziki An tsare akalla ma'aikatan jinkai na kasa da kasa 18 cikin su har da 'yan asalin kasar Yemen su 11 masu aiki a Majalisar Dinkin Duniya a wasu jerin hare-haren da yammacin jiya Alhamis bisa rahotannin jami'an gwamnatin Yemen da wata kungiyar jinkai cikin wani rahoton da suka wallafa a adireshin su na yanar gizo kungiyar da ke bibiyar haƙƙin bil'adama Mayun tare da ayyana tushen bayanan su sun rawaito cewa mayakan kungiyar Houthi bangaren tsaro da leken asiri sun kai wasu samame lokaci guda a babban birnin kasar Yemen Sana'a da kuma birnin Hodeida Sada da Amran kungiyar ta ce samaman da aka kai yayi harin ɗan asalin kasar Yemen ne masu aiki da Majalisar Dinkin Duniya da sauran kungiyoyin jinkai na kasa da kasa jami'an da ke dauke da makamai sun kai samaman gidajen ma'aikatan sun yi musu tambayoyi sannan suka kwace wayoyin su da na'urorin kwamfuta kafin suka tafi da su cikin motocin soji
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. A shirinmu na rana mun so mu kawo muku tattaunawa da dan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad da Sauki. Wato Abdulsamad da Suki wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu na Washington DC inda dazu ya so mu bayyana yunkurin da suke yi na ganin an koma tsarin shugabanci na Prime Minister a Najeriya a maimakon tsarin da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko. A ci gaba da tattaunawar da Suki ya bayyana damuwar ɗan majalisar dokokin akan mummunan halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya suke ciki sakamakon wasu sabbin tsare-tsare da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fito da su da suka soma tun daga matakin janye tallafin. Man Peter da kuma irin matakan da ƴan majalisar ke dauka domin tunkarar matsalar.
To gaskiya mu kaga ko ji an kai kuduri gaban majalisa game da wannan tsarin. Kuma shugabannin mu ne a dawa su haka wannan kudin cewa yanayi gaskiya ƴan Najeriya ba za su cigaba da dauka wannan yanayi ba. Saboda haka gwamnati ta zo ta duba a tabbatar da an gyara lamarin da ake ciki. Kamar yadda kace kudin lantarki, kudin abinci, kudin komai ya tashi kuma ba abin da ya karu ga al'umma. Komai ya tashi amma babu abin da ya karu. So mun ce a duba. Na shugabannin adawa su zaka wannan kudurin kuma muna kan shi kuma shi mataki zamu dauka da yadda Allah in ba ai wani abu kamar da wannan kudurin da mu haka ba da yawan baki mu aka kai kudurin nan jiya majalisa
na akwai irin wani haɗin kai da ake a irin tsarin majalisa wanda za ka ga wasu lokuta akwai abin da ake kira bipartisan kamar irin nan idan akwai wata matsala wadda ta tunkaro za ka ga an samu haɗin kai wasu lokuta ɗan adawa kaɗai in suka haɗa kansu sai su yi murya mai ƙarfi wasu lokutan kuma sai a yi abin da ake kamar yadda nace ɗin bipartisan sai haka abin bai ma da alaƙa da wata jam'iyya ta fito sai a samu a ga cewa an yi gurguzu wuri guda an tunkari gwamnati don abin kuna da wannan ƙarfi a majalisar dokokin Najeriya.
To mun fara wannan bisa ga wannan dokar da mun ka fara ta parliamentary system in ka duba tsarin mu na parliamentary system mu 60 mun ka fara amma da yawa sun shigo mu to in ka duba wannan babu magana jam'iyya babu magana na hito daga nan bangare na hito duk babu bipartisan shine mun ka hada kuma shine muke kan wannan tsarin saboda mun san shine tushe shine matasha ga tsarin da muke so mu samu game da harkar ta Najeriya canji so wannan ya samu karbuwa kuma wannan kullun bai yana wuya mu kwana uku ba mu tattauna ba me mahita menene next line of action to wannan muna kan shi wannan shi mun yi shi wannan Allah da so shi na faɗa maka wannan kuma da yadda Allah muna gani shine shinhidar da zamu na kawo ci gaban al'umma haka muka fata in Allah da
na'am wace irin dangantaka ke wanzuwa tsakanin majalisa da kuma bangaren zatarwa a Najeriya
to ni a matsayina yanzu na dan adawa gaskiya abin da zan ce mu dai hankalinmu bai kwanta ba amma akwai wani kyakkyawan fahimta tsakanin su mu hankalin mu bai kwanta ba kuma shirye muke mun shiddar tsare-tsaren mu wanda zamu hito a matsalin mu na ɗan adawa na kawo ci gaban al'umma in gwamnati ba ta dauki wani mataki ba cikin lokaci kalilan kuma wannan kudirin mun kai shi gaban majalisa tare da yawan bakin mu jiya aka tattauna shi kuma amince cewa za a duba wannan tsare-tsaren da muka kawo ko bukatun da muka kawo na al'umma mu na Najeriya saboda ni idan ba mu yi ba to Allah dai sani zai duba kuma dole mu dauki mataki mu dan mun san illar da annan na rashin magantawa game da yanayin da ake ciki
akwai wani ne fashin baki da muka yi firar shi kwanan nan wanda ya bayyana yana magana ne a daidai lokacin da shugaban Najeriya ya kai ziyara a majalisar dokoki inda ya rataba hannu kan sabuwar dokar amfani da tsohon takin Najeriya wanda yake ganin shi wannan mai fashin baki ne na ganin ta ba wannan ne lokacin da ya dace ba abin da ya da mutane ba ga abin da ya da mutane amma sai aka ji majalisar suna magana takin Najeriya
ni ma bai da wannan tsarin ba kuma ban ji daɗin shi ba amma da yake muna da doka ko constitution da ake bi amma gaskiya ko nan majalisa da yawa ba su amince da abin nan ba
me yasa
saboda ai ba yanzu kamata aka bi irin wannan yanayin da ake ciki ai akwai abubuwa da dawa da sun kashe mutane kamar na faɗa maka babu rana za a shiga majalisa ba akai kuduri na rashin tsaro ba ko an dauke wani nan ko an kashe wani to yanzu ne za ka kawo mana takin Najeriya ka ce a canza tsakan da Allah shi mutane ka buda wannan ni dai a matsayina ban amince ba kuma da yawa ɗan majalisa ba su daɗin wannan abin nan ba su amince da wannan
Abdul Samad da Soki kenan dan majalisar wakili ta Najeriya daga jihar Sokoto to yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na gaba wato tubalin tsaro
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun yaki da ƴan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun kawancen kasashen yankin wato multinational joint task force ke fafatawa to madalla a watan afrilun da ya gabata ne dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi wato multinational joint task force ta fara farmaki mai taken operation lexanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki major general ibrahim sallau ali shine babban komandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana
mun fara operation lexanity tunde ran 23 ga watan abril a kalla yanzu ne kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu wurare kamar zannari tunguma doron nera da wurare ma daban-daban wanda ba zan iya ambata ba yanzu kuma Allah ya ba mu nasara mun ceto mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu komanda na ƴan ta'adda wanda ya miƙa wuya duka dai a halin yanzu zan ce cewa mutum 176 su suka miƙa wuya kuma akwai wasu wanda suka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su miƙa wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ta'addanci da ke faruwa a tafkin Chadi.
Ko nawa ne adadin mata da ƙananan yara da aka ceto a wannan farmaki?
Kamar yadda na faɗa akwai mata da yawa kamar shekar jiya can mata da yara 44 aka ceto a yankin Mangoro. Kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan 50 suma. So a kalla za a ce kusan 100 yanzu mata da yara an ceto su daga wannan area.
A baya-bayan nan dai ƴan ta'addan Boko Haram da ISWAP sun baiwa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so. To ko me wannan runduna ke yi akan wannan batu?
Bayan mun samu labari daga da kuka sani su ƴan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin. Amma wannan abin ƙarya ne kawai sun je ne don su razana mutane su kore su amma a halin yanzu akwai mutane suna rayuwarsu a hukawa kamar da ka sani wasu ne dai suka babbar yes gwamnan jihar Borno shi ma ya je bayan an ina da shekarar jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata muga cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a hukawa.
General Ibrahim Salau Ali ya kuma yi karin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa.
Eh akwai shi kan gaskiya. Na daya akwai kasan inda muke operation din nan Sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocin mu suna samun matsaloli wajen tafiye-tafiye mu a wannan area. Yawanci suna kafewa sai an dauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirai da Chad tudu ne kwari kuma tsakar ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwale-kwalen da ma za a amfani su dole su zama su ma musamman su za a samu wanda ba su iya aiki a wannan gurin saboda ka san wasu wuraren ruwan ba zurfi so engine na speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba ma iya amfani da engine ba dole kawai da kwale-kwalen za a amfani so da buku da kari kuma akwai kalubalen goma-goman da ƴan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ba goma-goman wasu guraren masu manja suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalolin da muke fuskanta a wannan area na tafkin jami'a amma duk wannan insha Allah ba zai hana mu aikin mu ba dakarun za su jajirce ba su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin cani Allah ya shirya da
ƴan ta'addan Boko Haram da ISWAP dai a galibi na huce haushin su akan fararen hula yayin da duk dakarun MNJTF suka farma su to ko me janar zai ci akan haka
eh kasan wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kai aiki ne na kowa da kowa dole ka ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani su rika ga mana suna kira mu suna ba mu information da intelligence ya kamata da mu kare su in ba su ga mana cewa da ayan ci a gasu da zuwa ba ko kuma sun sa fasika ko wani ya hoto cewa an dan ci a gasu da zuwa su gari su ba da da sani ila sai sun tafi garin sun fafa ga ma abin da za su yi sun tafi kafin mu sani amma in suna ga mana kan lokaci kaga za mu dauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su mu tabbatar cewa ba a samu wani iskira ba insha Allah.
Major General Ibrahim Salau Ali babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To komai masana tsaro ke cewa mai bincike kan shanin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Yahuza Ahmad Getso na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa akai.
Wannan yar manuniya ce da take nuna irin yanda wato wannan yanki na tafkin Chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare kuma da irin hadaka da kuma hakura da rungumar juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakanin su wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya dade yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewa wato ana samun nasara kuma ana samun wato kwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da shi ba dare ba rana domin ganin cewa an yi abin da za a fitar da shi daga rogo sannan abu na ƙarshe yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewa in Allah ya yarda an bi hanyar da za a fitar da ita garo.
Dr. Yahuza Ahmad Getso ƙwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gudumawar da Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to gaida Hassan Maina kaina sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 na iya kuma samu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com lokaci yayin da zamu ba ku damar kiran waya kuma kamar kowace ranar Juma'a a yau kofa abu da take ku yi magana akan duk maudu'in da kuke da bukata lambar da za a kira mu ita ce 02 a gafarce ni lambar da za a kira mu ita ce 202 6 8 0 202 6 8 0 kada a manta a so mu saka alamar tarawa wato plus da kuma daya kafin a saka lambar mun zaka muna tare da mai kira daga Kaduna Assalamu alaikum da wa muke tare daga Kaduna
Assalamu alaikum wa barakatuh sunana Adamu Jeki daga kamfanin fate da garin Jiyaji a nan Kaduna Nigeria
na'am
to yau abin da muke so fadi shine abin da ya shafi kasa ta Nigeria wanda kamata ya shi shugabanni su kan shugabanci daban mulki daban shi shugabanci shine wanda idan kana yin shi talakawan kana kuka akan abin da ke faruwa sai ka wuce ka duba me ya jawo wannan kuka da suke yi idan suka faɗi sai ka cire musu irin waɗannan abubuwan da ke jawo musu kuma ana mu kamar a Najeriya yanzu ba abin da ya ji talakan Najeriya cikin mugayen hali da kasani kai illa iyakan wannan tallafin mai da aka cire aka ƙara mana kuɗin shi wanda kishi ya fada tsadar rayuwa a Najeriya amma muna kuka shugaban kanku sai ke mana ya zama ciwon ido cire tallafi ka ga ba dama a dawo da shi kenan to muna kira a gare shi ya san shugabanci daban mulki daban in mulki ake mana shi kenan
to mallam
sai kace bai ke amma in shugabanci
na'am na Kaduna sai a takaita akwai mutane kan layi to muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger ta Nigeria
kuna magana da engineer Lawal
kaman ba mu ji ka sosai ba engineer Lawal wa
Lawal kan kolo mu ya kan kolo dan kolo
to madan la engineer muna jin ka yanzu
Masha Allah wato ina dai kira ne dan gane da sayar mu masu yawan kiran kuna ta tarawa da wangashi da aka yi fana da kwanaki da aka dauke baya
to madalla engineer lawar muna eh muna godiya kwarai da gaske kuma fatan mu a biyan bukatun ku a koda wani lokaci yanzu bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa na Nasarawa kana tare da mu to da alama ina ga watakila mun rasa kiran na Nasarawa sai a ci gaba da wato lalubuwa kamar yadda muka fada yau juma'a ce ranar da muke bude kofa domin zaben maudu'i na kanku a Adamawa yanzu haka muna tare da wani kallayi wake kallayi daga jihar Adamawa
nan da yake magana shine Ibrahim Umar
na'am
daga karamar hukumar Gombe da ke jihar Adamawa
to madallah mallam Ibrahim sai a bayyana ra'ayi a takaice
ra'ayi na shine yadda waɗanda suke dauke da cutar AIDS ko sida suke yata waɗanda ba su da shi
na'am
yana yawan sam yana faruwa a nan inda nake yana yawan faruwa a nan inda nake dan iyaye sun tashi za su aurar da yarinya tar su sai a samu yarinya tana da cutar AIDS idan an matsa yarinya sai ta ce wai ne ne idan an ji an kama shi an bincika sai a samu yana dauke da wannan cutar saboda haka ya cuci iyayen yarinya za ka sai a ce to tun da ya riga ya cuce su a daura musu aure kawai to kuma yayi hakan da niyan yin haka abun da yasa yayi hakan da niyan yin haka akan tunda shi yana dauke da cutar bari ya raba wa wanda ba ta da shi
na'am
kuma sai a daura musu aure
to menene kiran ka ta kai
da haka ne nake kira da iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu su kula sosai
to madalla to muna godiya sosai mallam Ibrahim bari mu je birnin Ekon Najeriya wato Lagos kenan wake kan layi daga Lagos
assalamu alaikum dio ya fa zuwa ne da zuwa ga mutum da mazan Lagos
na'am
wato halin da yake ciki yanzu kan da yake ga gwamnatin shugaban mai girma Ahmed Bola Tinubu a daure halin da talaka suke ciki a daure sassauta tallafin nan a daure ne da shi da dai ba talaka ba sa gani a kasance su kan har ga Allah talaka suna cikin wani hali ne
to madalla muna godiya mallam Zubairu bari mu je Nena ta jihar Niger wake kan layi
sunana ta sabon top night daga nan lima cikin garin Bina
na'am me ra'ayi
ra'ayi na shine akan halin da ake muna musu a gabani addu'a Allah karkaso da hankalin su dawo ga kan talakawan Najeriya sai mu dan mu yanzu talakawan Najeriya muna cikin damuwa muna cikin karni sai mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya taimaka musu su waiwayo su ke take Allah ya bada sa
to amin
na gode asabe tumna daga limu amina
to ma amin summa amin dan asabe muna godiya kwarai da gaske da ka kira ka bayyana ra'ayi bari mu koma na Nasarawa ta kila shine dawo kan layi na Nasarawa wake kan layi da alama shi ma mun koma rasa layin Nasarawa tare da fatan za a ci gaba da gwadawa sifili biyu a gafarce ni sai in fara da sifili biyu 98685 muna tare da wani a Zamfara wake kan layi daga Zamfara
hello
yauwa muna jin ka na Zamfara wake kan layi
hello kuna waya da Adamu ina maka ga local government area Zamfara
to madalla mallam Adamu menene ra'ayi a yau
to ni ra'ayi na akan wannan al'umma take gaba da abudi da na ada rayuwa domin suka ja mu kan shafin
to madalla to muna godiya kwarai da gaske daga Zamfara kuma zamu garzaya zuwa babban birnin tarayya Abuja wake kan layi daga Abuja
assalamu alaikum wani amurka mai magana Usman Dantula ne ungwar rana Abuja tarayyar Najeriya
to madalla mallam Usman kai ne mai kiran mu na karshe sai a bayyana ra'ayi
na ra'ayina ina son da Allah in kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da Allah ya kamata ya dade ta na kayan da yake fice a yanzu a karin kiwa to tashin kayan masarufi to Allah da Annabi ya taimaka wa talakawan Najeriya tun da lokacin da ya karfi tallafin man fitur a yanzu talaka yana cikin matsala da kuma ga matsalar karo muna kira a gare ki ya kamata da Allah an duba mu na yi sarso da ka ina maku fata alkhairi daga Usman Fulani unguwar rana Abuja ga
to madalla mallam Usman muna godiya kwarai da gaske da sauran dukkan waɗanda suka kira suka ba mu gudunmuwa a cikin wannan shirin muna kuma godiya kwarai da gaske da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to Murtala a takaicen hukumar da ke kula da al'amuran bakin haure IOM ta yi gargadin cewa alƙaluman mutanen da suka rasa muhallansu a Sudan ya kusa zarta miliyan 10 yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a fadin kasar shugaban hukumar ta IOM a Sudan Muhammad Rafat ya ayyana rikicin da ke ruruwa a Sudan da mummunar bala'i ga bil'adama Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan ƙarin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarun ta yayin da suke fada domin kare kansu daga mamayar da Russia ta kusa da Kharkiv.
To Aisha da haka muka kawo ƙarshen shirin namu saboda takaitaccen lokacin da muke da shi sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin ki ke Aisha wanda kika ce ni gabatar da shirin tare kuma da Julie Leathers Gresham wanda ta da umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Jimbe Hamza ni Murtala Faruk Sanyi nake fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum ma'assala
Shepherd is calling on.